الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بقي جواتن المحرم shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine dace da yammaci na 27 ko da 8 ga watan 9 shekara ta 2017 miladiya, inda Allah madaukaki sarki cikin kaddarawarsa ya ƙara raya mai mu domin dawa mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai suna Riyadus Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kansa da rama. Idan ba a manta maka mu tafi hutu, muna cikin babi ne na 50 na 60 a cikin wannan littafi na kitabul ma'murat, wanda babin da muke ciki shine babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala, babin da yake bayani game da karamci da kyauta da ciyarwa a cikin fuskoki daban-daban na alkhairi domin amuntuwa da abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala na lada da sakamako, wanda mun karanta hadisi da dama a cikin babin. Yau insha Allah ta'ala zamu tashi ne a cikin hadisi na 15 a cikin babi, wanda shine hadisi na Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta. Malam yace an Aisha ta radiyallahu anha annahum dhabahu shatan fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma baqiya minha, qalat ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث حسن وكما قال حديث صحيح. كما يدى مكز وانا حديثي أنكر قوشني دقاء ورمومني نانا آئشة يرجع الله تقارة بتاء قريتا تتي أنهم ضبهوا شاتاً cewa su iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sun yanka akuya. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ma baqiya minha, menene yayi saura daga cikin wannan akuya da aka yanka. Qalat, sai tace ma baqiya minha illa katifuha, ai babu abin da ya rago waye saura daga cikin wannan akuya sai karfatatta. Qala, sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace baqiya kulluha ghaira katifiha, dukkaninta tayi saura, dukkaninta tayi ragowa idan banda karfatatta. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi, yace hadisi ne sahihi. Wannan hadisi abin da yake karantar da mu idan muka kalle shi da kyau shine wata rana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a gidansa an yanka akuya. Wannan shi ke nuna mana cewa wata rana annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi duk da hadisan da muke karantawa da dama a baya cewa akan yi watanni guda biyu a gidansa tsira da aminci su tabbata a gare shi ba a ɗora tukunya ba, akan shafe wani lokaci ba a ci gurasa da aka yi ta da sha'ir ba, akan ibo lokaci ba a ci wani abu wanda yake zai rike cikin mutum a gidansa ba tsira da aminci su tabbata a gare shi. Tare da wannan sai nuna mana cewa ashe duk da haka idan aka samu faraga kuma a gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi aka tsanci abin da yake mai dadi aka tsanci abin da yake iyali su ma san cewa an yi me an kyautata musu tun daga shi mun samu annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi an yanka akuya a gidansa wanda ko da aka yanka akuya aka ci ai kowa ya san wannan gidan gida ne da alhamdulillah akwai wadata daidai misali a gidan to haka ake fata rayuwar musulmi ta kasance idan an samu sai ayalwata wa iyali kowa ya samu idan kuma babu to shikenan kowa sai hakura wannan shine abin da ya kamata amma ba daidai bane abin da suke dauka cewa idan mutun yana cin wani abu na dadi ko yana sa sutura mai kyau ko abin da ya kama da haka sai ran dauka ai kamar bashi da imani imanin sa ya kasa wannan ba daidai bane wannan tunani ne ko shakka babu wanda yake mara kyau Allah madaukakin sarki yana cewa qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wattayyibatu min arrizq sai ce qul ya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm alqiyama Allah subhanahu wataala yana cewa qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi kace ya kai wannan manzo mai girma man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi waye ya haramta ado da kawa da Allah subhanahu wataala ya fitar da ita da mambayin sa wattayyibatu min arrizq kuma kace waye ya haramta dada dan abubuwan arziki da Allah madaukakin sarki ya azurta bayin sa da su waye ce wannan abin haramun ne waye ce ba za a ci mai kyau ba waye ce ba za a sha mai kyau ba waye ce ba za a daura mai kyau ba waye ce ba za a zauna a gida mai kyau ba duk waye haramta wannan babu to sai Allah madaukakin sarki ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ai wannan cin abu mai kyau ma da sa abu mai kyau da daura abu mai kyau na masu imani ne a rayuwar duniya sai dai kuma wanda ba su ba za su yi tarayya da su amma khalisatan yawmal qiyama su kadai za su samu ranar tashin kiyama wanda ba su ba ba za su yi tarayya da su ba to wannan aisha ta nuna mana cewa ashe babu laifi idan mutum ya ci abu idan musulmi ya ci abu mai kyau ko ya sha abu mai kyau ko ya daura abu mai kyau ko kuma ya zauna a gida mai kyau abinda dai ba a so shine mutum ya mai da wannan rayuwarsa ta dindindin ko da yaushe aka zai rayu ta yadda idan bai samu ba zai jawo shi ya fishi da Allah madaukakin sarki wannan kuma mutum ya shiga wani layi da daban amma idan an samu ai amfani da shi idan babu fa sai a hakura haka gidan manzon Allah tsira da aminci suka ta a gare shi ya kasance kamar yadda mun karanta to lokacin da suka yanka akuya nana Aisha take cewa sai aka rabar da ita annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi baya nan ya fita kafin ya dawo sai aka gidiba akuyan da aka miƙa wanda ya dace a miƙa wannan akai wa makota kaza akai wa makoci kaza duk aka rabar da ita duk wannan akuyan gaba ɗayan ta babu abin da ya rago a cikin ta kawai sai karfata ita kadai ta rage ita wannan karfatar ita ce da mutanen gidan kuma su hada akan ta ita zasu ci sauran fa da an yi sadaka da shi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya shigo gidan sai yake so isan musu da wani sako ya koya musu wata tarbiya ta yadda mutum zai rinka sadaka da duk abin da yake da shi in ya samu dama to bai fito kai tsaye ya nuna musu cewa ga abin yadda yake ba sai ya tambaye su cewa wannan akuya da aka yanka dazu me ya ragowa daga cikin ta ma baqiya minha me ya ragowa daga cikin ta to sai suka bashi amsa da cewa ai ma baqiya minha illa katifuha ya rasulullahi duk akuyan nan da kaga mun yanka babu abin da ya ragowa daga cikin ta gaba daya sai karfata ta kawai din mun rabar to wani sai dauka cewa ko annabi zai fada sai za a ku rabar da akuya gaba daya ga mutanen gida da yawa ga kaza ga wance ga sonce duk ba basu ba sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace baqiya kulluha ghayra katifiha to ai abinda nake so in gaya muku shine dukkanin akuyan da kuka rabar da ita dukkanin ta tayar gowa duk za mu same ta ghayra katifuha banda wannan karfatar da muka rage ita za mu ci ita kadai ce ba za mu samu ranar tashin kiyama an fahimci sakon ma'ana duk abin da suka rabar Allah madaukakin sarki ya musu tanadin ya yi musu tanadin sai ya aje musu shi ran tashin kiyama za su same shi cikakke wanda zai taimaka musu don shiga aljanna menene ba su samu ba shine wannan karfatar da suka aje za su ci to shine na gaya muku wani sako ne manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi da tarbiya da yake so ya koya musu amma sai aka fita cikin hikima da basira da dabara wajen isar musu da sakon saboda galibi mutum bai fiya damuwa da lura da abin da baya gani ko kuma abin da baya tahsis ɗinsa ba galibi mutum ya fi mai da hankali akan abin da yake samun result ɗinsa nan da nan misali idan mutum ya yi kasuwanci
yasa naira 10 zai samu naira 20 mutun yafi damuwa da wannan idan mutun yaje karatun boko ya samu takarda ya fito zai samu aiki zai rinka samu albashi mutun yafi damuwa da wannan amma duk abin da za a ce wani abu zaka dauka ka bayar idan ka bayar da shi za ka ga wani sakamakon ba ga result din sa a duniya dawo maka ba to dan adam bai fi damuwa da wannan ba haka ne yanzu kai an ce maka ka dau naira 15 ko kuma naira 100 ko naira 1000 kai ba da sadakar ta idan ka bayar sai aka ce Allah zai baka ladan ina ladan yake ka taba ganin ladan to kaga galibi ba kowa ba kowanne mutum yake da wannan 100% ba zuciyar mutane akwai kokonto da shakka akan wannan yanzu na bara dubin na fashi kenan ta tafi kuma an ce akwai ladan kuma ladan na maganin sa nake to ya kenan to sai annabi tsira da abinci sai ta gare shi sai nuna musu cewa wannan abin da zaka bayar fa yana nan an taskance maka shi a wannan lokaci da kake da tsananin buƙatar abin a lokacin zaka same shi lokacin da babu abin da zai maka amfani a duk abin da ka sani da kuma duk abin da kake da shi sai wannan abu to wannan lokaci aka maka tanadi aka agaje maka shi ranar zaka same shi shine ranar tashin kiyama ina fata mun fahimta kun ga wata irin hikima baliga ta annabi tsira da abinci sabbata a gare shi wajen me wajen isar da sako wannan hadisi kuma nuna mana me har yanzu falala da daraja da kwadaitar wajen yin sadaka da abin da mutum yake da shi duk abin da ka samu kada kai kyashin ba da shi sadaka kada kai kyashin ba da shi sadaka idan ka dauki abin da ka dauka kai amfani da shi sai kai me ka ba da shi sadaka Allah madaukakin sarki zai baka ladan akan sa Allah ya samu dace malai cewa wa ma'anahu ma'anar wannan hadisi Imam An-Nawawi zai so ya fito mana da ma'anar hadisin fili sai ya ce abin da hadisi yake nufi shine tasaddaqu biha illa katifaha ma'ana kun yi sadaka da dukkanin naman akuyan nan gaba ɗayan sa banda me banda karfatar fa qala sai ce baqiyat lana fil akhirati illa katafaha ko kace illa katafaha saboda istisna'i dukkanin akuyan nan tayi ragowa a wajen mu banda karfatarta ma'ana duk abin da muka bayar da shi sadaka zamu same shi banda me banda karfatar ita ce ba bayar ba ita zamu ci saboda duk abin da mutum ya ci karshe zai je yi me ya kasa yadda shi amma sai kuma shikenan ya tafi amma abin da ka bayar fa yana can Allah madaukakin sarki na annabi tsira da aminci sai mutum a gare yana cewa cin hadisi qudsi Allah subhanahu wataala yana cewa yabna adama anfiq yunfiq alayka ya kai dan adam ka ciyar kama sai a ciyar da kai idan kai ka ciyar waye zai ciyar da kai Allah subhanahu wataala kasan ciyarwa Allah da ciyarwa ka akwai bambanci idan ka ciyar da goma idan Allah madaukakin sarki ta shi baka ka kuma sai ya ninka maka so haka duk mutumin da yake san ninki shi kuma sai ya bayar shi ma sai a bashi amma duk mutumin da ya rike to shi ma sai a rike masa kamar yadda zamu zo mu ji hadisin gaba insha Allah ta'ala hadisi na gaba wa an asma binti abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ma qalat qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tuki fayuka Allah alayki wa fi riwayatin anfiqi aw anfahi aw inbihi wa la tuhsi fayuhsi Allah alayki wa la tu'i fayu'i Allah alayki muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga ɗaya daga cikin manyan sahabbai mata na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ita ce Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq yar gidan babban sahabi sirkin manzon Allah babban aminin sa tsira da aminci su tabbata a gare shi shine sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ita Asma'u yayar na Aisha ce yayar na Aisha ce mai fansa da amma baba kowa da tata ita mai fiyar da Aisha sunanta Ummu Rumana ita kuma mai fiyar Asma sunanta shine Qatilatu binti Abdul Uzza Abdurrahman shine shakikin da Aisha mai fiyar sa daya Abdullahi kuma shine shakikin Asma'u warsa daya zaku ji a cikin sabai akwai Abdullahi dan Abubakar ko kamar yadda kuma akwai Abdurrahman dan Abubakar Siddiq to ita Asma an haife ta ne a shekara ta 27 kafin hijira shekara ta 27 kafin hijira kun ga lokacin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi hijira ta a shekara nawa kenan kun ga 14 kenan ko tunda an yi shekara 13 da fara musulunci a Makka sannan aka hijira aka koma ina Madina to tana da shekara 14 a lokacin ta girma nana Aisha da shekara 10 wani abu so daga ta girma mata sosai kwarai da gaske jar mace kwarai da gaske Asma'u ɗaya daga cikin samfurin jarumtar ta da zan ba ku shine lokacin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi suke shirye-shiryen yin hijira da shi da mahaifinta Abu Bakar Siddiq. A lokacin da suka fita suka baggar Makka suka hawanya Madina suka je suka buye a wancan kogo, kamar yadda kuka sani cewa Abu Jahal da ƴan tawaggarsa sun tara runduna domin zuwa su kashe Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, bayan sun zartar da hukunci akan su je su yi me su kashe shi. To lokacin da suka zo su gidan manzon Allah ba same shi ba, ba zame ko ina ba sai gidan wa babban Aminu sun san ba inda za a same shi sai nan a lokacin. Suna zuwa ba samu kowa a gidan ba sai ita Asma. Abu Jahal ne a gaba ya tambaye ta yace aina abuki ina mahaifinki, tace wallahi ban san inda mahaifina yake ba. Nan da nan bai wata wata ba, kawai sai fitar da hannunsa sai ya kwashe ta na baki. Tace a lokacin da ya mare ni sai da dan kunne na ya fadi ya cire ya fadi saboda zafin marin da ya mata. Tace wa kana khabithan fahisha, ya kasance mutumin banza ne mara kirki, ya iya dauka hannunsa ya mare mace ta fadi. Amma duk da haka bata ga mace inda manzon Allah da mahaifinta yake ba, haka suka kadai kai suka tafi. Bayan nan sai baban sayyidina Abubakar Abu Quhafa Uthman kenan saboda sai ya zo gidan Abubakar Siddiq, shi ma an kai masa labarin lokacin bai fusilinta ba, an kai masa labarin cewa Muhammad ya dau danka Abubakar Siddiq sun fita sun bangare ya bar iyalinsa a cikin tuzarci ba shi da komai. Dukkanin abin da sayyidina Abubakar ya mallaka na dukiya a lokacin duka ya bai suka tafi da ita garin Madina, duka wajen dinare 6,000 duka ya kwashi, yace wannan addini za a hidima da su, manzon Allah za a hidima da su, ya bar iyalinsa babu komai ya tafi. Da yazo yace na ga labari an ce mahaifinku ya tafi bai bonku kuma baya tuzarta ku, me gaskiya al'amari? Lokacin baya gani ya makance shi mahaifin sayyidina Abubakar, tace a'a ya kaka wannan maganar ba gaskiya bace ba daidai bane, tace baraka gani. Sai ta samu wata tukunya inda ake ajiye dinari, tunda su saman san lokaci kun san ajiye su ba banki sai dai a samu tukunya a rinka zuba kuɗi a ciki. Sai ta samu duwatsu ta zuba a cikin tukunyar, ta samu abu sai ta rufe, tace kawo hannunka, ya kawo na sai ta lalaba masa, tace taba ka ji, ya taba ya taba ya taba, tace masa duk dinari ne, duk dinari ne, haka ya tafi ban mana su. Yace to a inda haka ne ai ba matsala ba matsala, Allah ya masa albarka sai ku. Wannan Asma'u kenan, ku duba fa ba a ban mata komai ba, amma saboda kada ta kwaye mahaifinta baya, ke wannan dabara ta nuna wa mahaifinsa cewa ga abin da ya ban musu. Allah ya kara mata yarda. Ita ce take daukar abinci idan dare yayi ta shiga cikin daji, ita kada ku duba mace tsoro irin na mace, amma taka take shiga cikin daji ta je ta kai musu abinci ba tare da tsoron komai ba, ta je ta kai musu ta dawo, ta je kai musu ta dawo. Ɗaya daga cikin wanta kuma ko kuma dan uwanta Abdullahi shine yake bibiyar labarin abin da ke faruwa a cikin gari, me yake faruwa, me ake cewa, ina ake neman ku, ina ƴan tawagar da aka baza don farka ku suke, sai je sai ya ga Annabi tsira da aminci zuba ta a gare shi da sunan Abubakar Siddiq da safi. Wato duk yadda aka tsara hijira, da yadda aka kare hijira, da yadda nasara, da yadda hijira ta samu nasara, duk an yi shi ne karkashin gidan sayyidina Abubakar Siddiq da shi da ƴaƴansa da iyalinsa. Dokin da manzon Allah tsira da aminci zuba ta a gare shi ya hawo da sayyidina Abubakar din, shi ta nade su, shi sayyidina Abubakar ya aje da shi aka tafi, ƴaƴansa su suke ta wannan abubuwa har aka ji. Saboda haka Asma mace ce amma mai kamar maza, kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Allah ya ƙara mata yadda. A lokacin da aka hijira daga garin Makka zuwa Madina, sai kasance dukkanin musulmin da suka hijira daga Makka zuwa Madina babu wanda ya haihu, ba mata wanda ta haihu. To sai mushrikai da munafikai da Yahudawa suke tamanna cewa ai dama an ce Yahudawa sun sihirce matayen musulmi ba za su ƙara haihuwa ba. Ana nan ashe Asma'u binti Abi Bakr Siddiq tana da wani ciki, duk ba a san da shi ba. Bayan an gama wannan surutan da lokaci kaɗan, kawai sai aka ji kukan jariri ta haihu. Shikenan musulmi sun yi murna ƙwarai da gaske da wannan haihuwar tata. Aka ɗauko ɗan aka kawo manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi, Annabi ya ɗauke shi ya yi masa addu'a ya murna shi ma ƙwarai, shi ya sa masa suna ma Abdullahi. Shine wancan sabi da ake ce masa Abdullahi dan Zubair, babban sabin nan. Ai dan musa Abdullahi dan Zubair ko? To shine dan da aka fara haifa bayan hijira daga garin Makka zuwa Madina, shine Asma'u ta fara haifar sa a wannan lokaci. Saboda haka kun ga wancan jita-jita da ake yadawa cewa sun ki an musu siri da sauran su, duk wannan jita-jitan kuma shikenan sai ta kawo. Sai aka shiga kuma wani sabon babin daban kenan. Saboda haka Asma'u binti Abu Bakar Siddiq sahabiya ce wacce take mai bin Allah madaukakin sarki da biya gare shi sannan kuma ga sadaka ga kyauta danta Abdullahi dan Zubair yake cewa tunda nake a duniya ban taba ganin mata masu kyauta kamar Asma'u mahaifiyata da ƴar uwarta na Aisha bai ce ban taba ganin mata masu kyauta kamar su ba yace sai dai kuma kowace daga cikin su kyautarta ta sha bamban da ta yi uwarta ita na Aisha da take kyautarta shine ba ta yin kyauta sai ta tara da yawa 200,000 miliyan daya sannan sai ta yi mutane kyautar girma sai a dumbuza a baka sai kai tarkokinka da su ita na Aisha haka take ita kuma Asma'u ina duk abin da yazo kawai ba da shi take ba ta ajewa haka suke kyauta ce da su kamar sakakkiyar iska Asma binti Abi Bakar Siddiq karshen rayuwarta wasu daga cikin malaman tarihi sun ce ta makance danta Abdullahi bin Zubair an masa mubaya'a a shekara ta 63 bayan hijira bayan mutuwar Yazid dan Muawiya dama kamar da ku sani Sheikh Abdullahi dan Zubair da shi da Al-Husayn bin Ali lokacin da Muawiya ya rasu aka nada dan Muawiya Yazid dan Muawiya su ba su yi masa mubaya'a ba aka ce su zo su yi mubaya'a suka ce to za su yi shawara kowane daga cikin su abin da ya faɗa kenan sai suka badare suka salale sai suka go daga Makka da su bi da suka je Makka kuma an ga gajikan Annabi gajikan Sayyidina Abubakar a su ne asalin musulunci ma sai mutane suka yi ta kansu sai ku zo mu yi ku mubaya'a saboda haka mutanen Iraki sai suka ringa aikowa da Sayyidina Husaini wasiqu kala kala akan yazo za su yi masa mubaya'a za su haɗu su je su kifar da gwamnatin Yazid shi kuma su dora shi da yawa daga cikin sabai sun bai shawara akan kada ya je to amma kuma li yaqbilallahu amran kana maf'ulan Allah ya zartar da abin da ya riga sai ya abku sai kasance bai ji wannan shawara ta sa bai tafi da yaje kuma suka kwaye masa baya suka masa kofar rago su waɗancan mutanen suka bari aka zo aka kashe shi to shi Abdullahi dan Zubair bai fita ba yana garin Makka har sai da Yazid dan Muawiya ya rasu sai kasance Abdul Malik bin Marwan a lokacin shine khalifa saboda haka lokacin da ya khalifanci sai ya turo wannan takadarin wannan azzalimin shugaban da a duniya an dade ba azzalimi irinsa ba shine Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi musulmi ne fa bawan Allah akwai kiyamar lai kamar ta addancin da yayi ba kadan bane lokacin da aka turo shi ya zo ya kewaye garin Makka ya sanya majaniq an san majaniq su ne kamar irin igwatan kayaki ya sai ta Ka'aba da su aka masa nasi aka ce wa man dakhala kana amina fa ba a yaki a garin Makka ba a ce kai din na san wannan duk wannan sai da aya da hadisi zaku zama din na san shi ne ma ai duk wanda ya gudu da jinin wani ko kuma wanda ya ta'addanci shi banda shi tsaron bai kama shi ba shi sai an shiga an kamo shi Abdullahi dan Zubair zai samu baba sa Asma'u yake cewa ya baba mutane na nan garin Makka da suka yi mubaya'a suka bani jagorancin su yanzu bala'i ya taso kuma duk sun gudu wanda suka ragu a tattare da ni ba su da ba su iya wadatar man da komai ba tace masa to wannan al'amari idan ka san abin da kake kai akan gaskiya kake yi to ka ci gaba da al'amarin ka Allah yana tare da kai idan kuma ka san ba akan gaskiya kake ba to ni babu kai babu ni a cikin al'amarin ka a lokacin sai ya ce mata ai ina jin tsoro ne kada su kashe ni kuma su gicciye ni su crossing din gawata sai ta ga mata maganar ta sananniya tace masa ai inna shata la tata'allamu bisalhi idza dhubihat inna shata la tata'allamu bisalhi idza dhubihat akuya ai bata jin zafi idan ana fede ta lokacin da an riga an yanka ta an riga an yanka akuya lokacin da ake fede ta tana jin zafi fedan nan ai tun daga yankan nan zafin ya riga ya fita to idan an kashe ka kuma an ji arata ya ga me ya gaji to a lokacin yajin siya mahaifiyarsa ya ci gaba aka je aka yaki Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi da yake suna da rundunar mai karfi suka turmushe rundunar Abdullahi dan Zubair suka kashe shi aka masa kisan gilla da aka kashe shi kuma aka dauki gawarsa aka soke ta a jikin katako aka je kofar gari aka sata Abdullahi dan Zubair annabi sahabi ne annabi tsira da abinci su fita a gare shi sahabi ne amma ko wannan mutumin ya masa baba wai kashe ba ma kisan shine abin ji ba aka soke gawarsa a jikin katako aka je aka race shi a kofar gari sannan ya ce ku je